tambaya akan me bambanci tsakanin annabi da manzo. Annabi da manzo menene bambanci tsakanin su? To wannan a batu ne da malam a da can suka yi tauna batun bambanci tsakanin ar-rasul wa nabi ko annabi wa rasul. Da wasu daga cikin malamai ma suka ce babu bambanci, dukkan wani manzo annabi ne, dukkan wani annabi manzo ne. Wannan tana daga cikin wasu maganganu da aka jinginawa Abu Hanifa radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Wasu kuma suka bambance tsakanin su da cewa shi annabi shine wanda Allah ta'ala ya masa wahayi, ya umarce shi da isar da wannan wahayi, shi kuma abinda manzo kai shine wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi da isar da wannan wahayi, yayin da shi kuma annabi an masa wahayin amma ba a umarce shi da isarwa kowa da wannan wahayin ba. Wasu kuma suka ce annabi shine wanda Allah ta'ala ya bashi sabuwar shari'a, abinda kai manzo shine wanda Allah ta'ala ya bashi sabuwar shari'a, annabi kuma shine wanda ya zo ya jaddada shari'ar wani annabin da ya gabace shi ko wani manzon da ya gabace shi. Wasu kuma suka ce annabi manzo shine wanda Allah ta'ala ya bashi littafi, annabi kuma shine wanda ba a bashi littafi ba. Da dai irin waɗannan maganganu da aka yi ta samu na malamai. To akwai magana da tafi shahara kuma yawancin malamai suka fi faɗacca, ita ce cewa annabi shine mutum namiji da ba bawa ba wanda Allah ta'ala ya masa wahayi kuma bai umarce shi da ya isar da wannan wahayin ba. In kuma ya umarce shi da ya isar da wannan wahayin, to wannan shine manzo. Wannan maganar ita ce tafi yawa da yawa daga cikin malamai sun ambace ta. Amma magana da tafi inganci ko tafi ƙarfi cikin maganganu na malamai wajen tantance waɗannan lafuzza guda biyu, annabci da manzanci, shi ne cewa annabi ko mu ce manzo shi ne wanda Allah ta'ala ya aika shi, ya yi masa wahayi kuma ya aike shi zuwa ga wata al'umma da ba musulma ba, al'ummar da ba ta kan tauhidi, don ya kirawo ta zuwa ga tauhidi. Yayin da shi kuma annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya masa wahayi, ya ba shi wato wahayi amma kuma cikin al'ummar da take muminai, al'ummar da take mai imani, illa iyaka kawai yana gyara musu abinda ya samu suna yi ba daidai ba, sannan yana musu hukunci da abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na littafi ko na littafin wani annabi da ya gabace shi. Saboda haka bambancin su, shi manzo ana aikan shi ne zuwa ga wata jama'a, zuwa wata al'umma wacce da mancan ba ta yi imani ba, wanda a cikin su a samu wasu su yi imani, wasu su karyata shi. Wanda shi ne manzo, an aike shi zuwa ga wata al'umma wacce ba mumina ba, yana iya samu a yi imani da shi, kuma yana iya samu duka ma a karyata shi, ko kuma wasu daga ciki su yi imani, wasu su karyata. Wannan shi ne abinda Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa An-Nubuwwat ya karrara cewa wannan shi ne bambanci tsakaninsu. Shi yasa za mu ga dukkan wani manzo Allah ta'ala yana gaya mana cewa babu wani manzo da ya gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo face an samu wadanda suka karyata shi. Saboda haka shi manzo dole za a samu wadanda za su karyata shi, domin za a aike shi ne cikin al'ummar da ba mu'mina ba. Kazalika ma allazina min qablihim bir rasul illa qalu sahirun aw majnun ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik. Saboda haka duk wadanda suka zo manzanni an samu wadanda suka karyata su. Sabani shi annabi shi kuma yana kasancewa cikin al'umma ce wacce take mu'mina, don haka zai yi hukunci ko dai Allah ya bashi littafi ko bai bashi littafi ba, ya yi hukunci da littafin da ya gabace shi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu lil ladzina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bima istuhfizu min kitabillah. Ubangiji ta'ala yana gaya mana annabawan Bani Isra'ila wadanda Allah ta'ala ya ba su wato ya sanya su suna hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabi Musa alaihi salam da at-taura, ya zama da suna hukunci da shi. Kaga annabawa ne amma kuma da at-taura littafin annabi Musa alaihi salam suke wa mutanensa hukunci. Saboda haka shi ma manzo, shi ma annabi ana aiko shi amma cikin mutanensa. Saboda haka shi ma ta wani bangaren rasul ne amma ba bil izlaq ba, ba a kira shi rasul haka kawai kamar yadda za a kirawo ar-rasul wanda aka aike shi zuwa ga abin nan, amma za a iya, amma shi kansa an aiko shi ne cikin mutanansa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ma arsalna min rasul bima arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna arqa ash-shaytanu fi umniyatihi. Kaga Allah ta'ala sai ya ce ma arsalna min qablika, sai ya ce min nabi min rasulin wala nabiyyin. Kaga shi ma annabi ana aiko shi, sai dai ba a kira shi ar-rasul bil itlaq, ba za ka ce wa annabi ar-rasul ba, saboda shi ba a aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira ba. Wannan shine abinda ya fi ƙarfi cikin maganganun da aka yi, amma dukkan sauran maganganu da aka kawo na batun annabawa, bambanci tsakanin annabawa da manzanni, za ka ga cewa wannan batun akwai abin da za ka soka a cikinsa, akwai itirabi a kansa. Kamar a ce annabi shi ne wanda ba a umarce shi ya isar ba, manzo shi ne wanda aka umarce shi ya isar. Babu wani wanda Allah ta'ala zai ba shi ilimi kuma ya ce da shi kai ya isarwa da kowa. Isar da ilimi wani abu ne wanda yake wajibi, ba ma kan annabawa ba, hatta kan malamai waɗanda suka san abin da Allah ya sanar da su dole su isar da shi. To kaga a ce ga wani annabi amma shi kai ya isar, kaga wannan ba zai yiwu ba. Saboda haka duk annabawa suna isarwa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kalat banu isra'il tasusuhum al-anbiya kullama mata nabiyyun khalafahu nabiy. Wato banu isra'ila annabawa suke jagorancin su, duk sanda wani annabi ya tafi sai wani annabi ya biye mai gurbin sa. Saboda haka su suke ci gaba da karantar da mutane, in an samu barna ta bayyana cikin jama'a cikin al'ummar su, to annabawa ake aikowa su gyara wannan barnar sabanin wannan al'umma. Ita wannan al'umma bayan ta babu wani, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sabon annabi da za a aiko. Don haka annabawa malamai su ne za su mai gurbin annabci. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya. Saboda haka malamai a wannan al'umma su ne a matsayin anbiya wanda suka kasance a lokacin banu isra'ila. A lokacin banu isra'ila annabawa suke gyara abinda wani annabi ya zo ya bari aka lalata, amma a cikin wannan al'umma malamai suke yin wannan aiki. Shine ma'anar al-ulama warasatul anbiya, su suke gadan annabawa. To wannan dai a takaice shine bambanci tsakanin annabi da manzo. Sai wanda yake tambaya game da wanda bai riski juma'a ba, wato bai riski sallar juma'a ba, ya zai yi raka'a biyu ne ko kuma a'a zai yi raka'a hudu ne? To ga wanda bai riski ruku'u na raka'ar karshe ba, wanda ya zo ya samu liman ya dago daga ruku'u na raka'ar karshe, to wannan bai riski juma'a ba. Saboda haka in an gama wannan sallar da shi, to zai tashi ya sallaci azhar, wato zai yi sallah ne raka'a hudu, zai kawo biyu ya tahiyya, ya sake kawo biyu ya tahiyya. Saboda haka juma'a ta koma azhar. Haka ba wanda yake samun juma'a sai wanda ya samu ruku'u, aƙalla ya samu ruku'u na raka'ar karshe. In ya samu liman ruku'u a raka'a ta biyu, to wannan shine ya riski juma'a. Saboda haka in ya tashi zai kawo raka'a guda ne, shikenan juma'a su ta cika. Wannan shine abin da aka samu daga magabata. Sai wanda yake tambaya cewa yaushe ne ya kamata ya fara azumin sittin Shawwal, shin yana iya ya fara azumin sittin Shawwal da zarar abinda an yi idi, ma'ana rana ta biyu kashe garin sallah? To wannan ya halatta. Ranar idi ita ce ranar, wato ɗaya ga watan Shawwal, wannan shine ita ce ranar idi. Ita ce ya zama haramun ga kowane musulmi ya yi azumi a cikinta. Amma da zarar aka kwana ɗaya, to shikenan ranar idi ta wuce. Don haka daga lokacin ma zai iya farawa. Saboda haka wanda zai azumin Shawwal yana iya yi a farko, yana iya yi a tsakiya, yana iya yi a ƙarshe. Yana iya yi a shida a farko, ko shida a tsakiya, ko shida a ƙarshe, ko biyu a farko, biyu a tsakiya, biyu a ƙarshe. Ko ya jera su ya yi a jejjere, ko kuma a'a ya yi su a rarrabe. Duk dai yadda ya ga dama, abinda dai ake bukata shi ne a samu shida ɗin nan sun samu. Illa iyaka, wata ka'ida ta musulunci da aka sani shi ne kowane abu na aikin alkhairi ana son gaggawa, ba a son, ana son ka zama a cikin na farko. Sabiqu ila maghfiratin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum, ana son ya zama na kai gaggawa, ka zama kai ne na farko, ba kai jinkiri ba, tunda jinkiri zai iya haifar da wani abu nan gaba. Sai wanda shi kuma yake maganar mamu ne yazo zai bi bai sallar isha'i bai zo ya samu liman a sallar asham yana yi da mutane to sai ya bi shi akan cewa zai yi sallar isha'i ne raka'a biyu sai ya tashi cikin biyu to sai kasance liman yayi rabkanwa a cikin wannan wato ya samu sujudi sahwi to wai shi ma talibin ce shi babu shakka in ka bi liman kan kuna sallah da liman rabkanwa ta samu liman to kai ma ta same ka saboda haka in yayi sujudi sahwi kai ma za ka yi in yayi kabli kaga da ba za ka rabu da shi ba tilas tare za ku yi in ba a ce yayi to shine sai ka gama ta ka kai ma sannan in kai sallama kai ba a to kaga wannan zai ansa tambayar wanda yake tambayar cewa shin ita ma sallar nafila akwai sujudan rabkanwa a ciki akwai sujudu sawi eh sallar nafila ita ma sallah ce sauraka abinda yake samu sallar farilla da sujudu sawi qabliya ko ba'diya to ita ma sallar nafila akwai wannan a ciki sai wanda yake tambaya game da aure da dukiyar haramu me hukuncin sa to abinda dai ake bukata a aure shine a samu rukunnan sa su cika a samu miji da mata an san wane ne miji wane ne wace ce matar wane ne zai auri wace ce za ta auri wane ne wannan shine abinda ake kira al-mahal dole a same shi da biyu dole a samu a zama akwai wali wato ita matar tana da wali da shine zai ba da ita ubanta ko wani ko danta ko wani babban yayanta ko wanda aka wakilta shi aka ba shi wannan matsayin dole ya zama akwai wannan akwai wali sannan dole a samu sadaki dole ya zama an ambaci sadaki ya zama da sadaki ko da kuwa ba a ga sadakin a gurin gurin ba ko da ba a kawo sadakin ba ko da ba a san ko nawa ba ne ba su gaba ya tantance nawa za a bayar sadaki ba amma dai abinda ake so a tabbatar da cewa ba a yi sharadin babu sadaki ba an yarda cewa za a bada sadaki daga bacin sa tantance shi yasa ba sharadi ba ne dan an zo an ka daurin aure liman ya ce sai ya kirga sadaki nawa ya cika ko bai cika ba ba ruwansa da wannan tasu ci ta rage nasu kuma ta ce bayan an bayar ta ce ta yabe ai tana da wannan hakki ta ce ba ta yabe saboda babu batun cewa sai an lissafa an ga cewa ya cika ko bai cika ba indai a da sadaki eh sadaki in an so a san nawa ne eh akwai sadaki 20,000 30,000 50,000 shikenan a faɗa mutane su ji amma ba sharadi bane sai an lissafa an ga sun cika liman yana tambaya sun cika ko ba su cika ba to in ba su cika ba za a fasa aure ne dan wannan ba zai hana aure ba cikar sadaki ko rashin cikar sa aure ba zai ki kulluwa da wannan ba to sannan kuma a samu shaidu zaman akwai shaidu sannan akwai shaidu ba lalle ne a same su a nan take ba ana iya yin aure daga baya a sanar da mutane cewa to wani ya auri wance shine abinda ake bukata babban abinda ake bukata shine i'lanun nikah i'lan shine kusan abinda yanzu ake yi a kasashen mu ba shaidu ne ana tara mutane ba da sunan shaida ba ne shaida a dalai biyu ake bukata amma in abu ya zama kowa da kowa ya ji labari ga sunan ma duk an zo gurin to wannan ya zama i'lanun nikah saboda ka baya bukatar ma har liman ya rika cewa kun shaida suna iya mun shaida wannan ba shaidu ba ne kun wuce shaidu yanzu magana ce ta an zuzu ta an yaya ta wurin kowa ya ji labari saboda ka ganin ku a gurin shi kenan ya isa kun ga ga wanda ya zo an daura aransa da wance shi kenan wannan shi ne abinda ake bukata ku gani da idan ku da zama da kuna nan aka yi amma ba ku ce mun shaida ko ba mu shaida ba saboda shi wannan koda daga baya aka same shi aure yayi ba a cewa aure bai yi ba sai siga wacce ita ce kalmar muna neman auren wance daga wajen waliyinta shi kuma waliyinta ya ce na aura ba wane a bar walinci na wance wannan siga shi kuma sannan ya karba masa wanda ita ce ake cewa siga tilas ne a same ta to aka samu waɗannan aure yayi abinda yake batun kuɗin da aka bayar na sadaki halal ne ko haram ne wannan kuma abu ne daban in ya ba ta kuɗin haram ita bata san haram bane to ita halalta ce shi abin ya shafa kuma auren sa yana nan wannan baya lalata musu aure dan ya zama na kuɗin da ya ba ta na haramun ne illa iyaka dai masu kuɗin nan da suka gano ko sa ta sayi ko kuɗin wasu ne ya danne su bi shi su kwata kuɗin su amma ita abin da ta karba sadakin ta ne sallah gabanin lokacinta sallah gabanin lokacinta da minti ɗaya ko minti biyu bata yi ba, matukar ba mutum a cikin halin tafiya yake ba da aka halatta masa jam'u taqdim, wanda yake halin tafiya an halatta masa ya haɗa sallah azhar da asar, ya yi su a sallah azhar, an halatta masa ya haɗa maghrib da isha'i ya yi su a sallar a lokacin sallar maghrib. Amma in banta wannan wanda yake da damar, wanda yake mutumin da yake mazaunin gida ba mai uzuri da aka ba shi damar jam'u taqdim ba, kawai haka kawai ya zo ya kama sallah kafin lokacin da wannan bata yi ba, Allah ta'ala ya sanya wa salloli lokaci, inna salata kanat ala al-mu'mini kitaban mawquta, saboda haka in kabbara harama kawai aka samu a wajen lokaci sallah bata yi ba, da mutum zai zo ya kabbara harama kafin lokaci, iya kabbara haraman ce kawai ta shiga wajen lokaci, amma sauran abubuwan duk da ya yi su a cikin lokaci sallar sa bata yi ba, saboda kabbara harama farilla ce a cikin farillan salloli, idan aka rasa ta an rasa sallah, saboda haka dole ne a kula da lokaci, yasa dole masu kiran sallah su rika tabbatarwa cewa lokaci yayi kafin su kirawo sallah, domin in suka kira sallah kafin lokaci matan da suke gida wanda suke bin kiran sallah don suka tashi suka yi sallah a lokacin kaga sun yi ta a wajen sallah a wajen lokaci, wanda yi ta kafin lokaci ba ta yi ba. Sai mai tambayar cewa zai iya haɗa shafa'i da witri ya yi su zubi ɗaya ba tare da ya zauna ya yi ta ya yi sallama ba, ya halatta wani yana daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, yakan haɗa raka'o'in guda uku gaba ɗaya ya yi su lokaci guda, wato ya yi raka'a uku din ba tare da ya zauna tsakanin su ya yi sallama ba. Kuma daman abinda ake kira sallar witri shine a samu ɗaya daga cikin raka'o'in mara ce ba ta da irwa, a samu ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku, wannan su ake kira witri gaba ɗaya, in aka haɗa sun zama witri. Don haka kalmar shafa'i din ana faɗarta ne kawai don dai koyarwa, don a baka wani abu na ilimi cikin sauki, a ce kai raka'a biyu ka zauna ka yi sallama ka tashi ka kawo ɗaya, amma duka sunan su witri. Saboda haka sallar da ake yi ɗin da daddare raka'a goma sha ɗaya duk gaba ɗaya in ka ga dama ka kira ta salatul witr, gaba ɗaya sunanta witri. Sai mai tambaya ta ƙarshe da yake tambayar cewa menene ma'anar la'allakum tattaqun da aka faɗa a cikin, ko kuma menene ma'anar taqwa da aka faɗa a cikin faɗar Allah ta'ala la'allakum tattaqun a ayar farlan ta azumi, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Abinda malamai suke cewa shine taqwa, shine aikata abinda Allah ta'ala ya wajabta maka da wajibi, kaga ka zama ka aikata wannan, sannan ka gujewa abinda Allah ta'ala ya haramta maka, yace ya hana ka ya haramta maka aikatawa. To in kai abin da yake wajibi akan ka, ka guji abin da ya haramta akan ka, to ka sanya garkuwa tsakaninka da fushin Allah, ka sanya garkuwa tsakaninka da wutar Allah, ka sanya garkuwa tsakaninka da azabar Allah. To wannan shine ake kira taqwa. Taqwa shine an taj'ala billahi bainaka wa baina ghadabillahi wa azabihi wa iqabihi wa qaya bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat bi ibtithalil wajibat wa tarkil manhiyat. Wannan shine abinda ake nufi da taqwa. Saboda haka duk mutumin da ya kiyaye abinda Allah ta'ala ya wajabta masa ta hanyar ya aikata, ya kiyaye abinda Allah ta'ala ya haramta masa ta hanyar ya nisance su, to wannan shine mai taqwa. Zai mu haƙura da tabbin yanan gobe insha Allah ba ƙara wasu. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا فلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
Allah ta'ala yace wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida Ubangiji ta'ala yace wa uridu kuma aka bujiro da su ala rabbika saffan sahu sahu ga ubangijinka mun yi magana da sahu ko dai zama sahu daya ne ko kuma ya zama na sahu ne daya bayan daya ko kuma kowane sahu gurgurdan irin halayen mutanen da akidar su sai a haɗa su guri guda ai musu sahu guda to a wannan lokacin ubangiji ta'ala zai ce da su kuma da ku za su gaya musu da kanji tumuna kama khalaqnakum awwala marra gashi yanzu kun zo mana hakika kun zo mana kamar yadda muka halicce ku a karan farko da can kuna karyata halittar kuna karyata dawowar bayan kuma mu muka halicce ku a da babu ku muka yi ku amma kuma kuka dawo kuna karyata za ku dawo to yanzu gashi kun dawo kowa ya dawo shi kadai yadda Allah ya halicce shi kadai haka yanan Ubangiji ta'ala ya dawo da shi kadai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa laqad jitumuna furada كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم فما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فما نرى شركاء فشفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وبنجي تعالى كتشوا ولقد جئتمونا مرادا لا شكون زوملا لا يباين لا وتقوى شكرا زي متو akai shi kabarin sa shi kadai kuma ta shi shi kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar yanda muka halicce ku a karan farko yadda kowa haka ya fito daga cikin mahaifiyarsa shi kadai wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda muka ba ku da ni'ima da jin dadi wanda kuka rika tinkaho da shi kuna takama kuna rai da mutane a dalilin sa to yanzu kun bar shi ayi kun bar su duk a duniya kun bar su a can bayan bayan وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء وبغا wadanda kuke wato da'awar cewa su ne za su cece ku ba don haka ku karka ta tara bautar su da ta Allah mun neme su yanzu bamu gansu ba ina suke su zo su taimake ku mana laqad taqatta bainakum alaqa take tsakanin ku da su duk ta yanke ku kuna bauta musu kuna ganin za su yi muku wani amfani to yanzu gashi nan babu su babu alaka ta yanke wazalla an kun ba kun tuntazo mun abinda kuke riyawa na cewa idan an zo lahira za su taimake ku yanzu wannan kun neme shi kun rasa babu shi saboda haka kowa yadda Allah ta'ala ya halicce shi kadai haka nan Allah ta'ala zai dawo da shi zuwa gare shi kadai kalla sadaktu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narithu ma yaqulu wa yatina farda shi wanda rike hu ma ya kula za mu gadar masa da abin da yake fada kuma shi kadai zai zo mana to inda Allah ya ce wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda kowa haka zai zo wa Allah ta'ala da gobe kiyama shi kadai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي توا يحشر الناس يوم القيامة اذا اكثروا متاني زوا غيسابي رانا قوبا قياما حفاتا باب تاكل ما اقبابون سنة غراتا هو ازرارا غرلا كما ما سلوبا sai Aisha ta ce ya rasulullahi maza da mata kowa na ganin kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aisha al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd sanadin al'amrin ai ya fi karfin ya fi gaban wani sai da kallon wani kowa ta kansa yake haka na imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas innakum tuhsharuna ila allah hufatan uratan ghurla كما بدأنا أول خلق نعيده ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا قوم تاني للي ذا أتارك ذا أتترك ذوك الله لا نقوم بكيامة باب تاكلمة باب تفافي أزكيونك سنقوم بقود النوبة كمر يد الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده كمر يد مكفارة لسه هكذا مميلئتها haka kuka zo duniya haka za ku koma ga Allah ala wa inna awwal al khalaiq yusa farqan halittu wanda za a sa masa tufafi a tufatar da shira da gobe kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da annabi ibrahim haka nan imam at-tabari ya fitar da hadisi daga sauda binti zam'a hadisi ne hasan da gairi daga sauda binti zam'a radiyallahu ta'ala anha take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yub'athu an-nasu hufatan uratan ghurla qad aljamahum al-araq wa balaghahum al-adhan fa qultu yabsuru ba'duna ba'dan fa qala shughila an-nas likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sauda bintu zam'a yake cewa za a tara mutane za a tashi mutane babu takalma a cikin su babu tufafi kuma da loba qad aljamahumul araq wanda gumi zai yi musu linzabi wato zai shanye su har zuwa bakin su wa balagashumul azan har ma ya kai kunduwan su sai sauda take cewa rasulullahi kuma duk muna ganin juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ai shugula da su an dauki hankalin mutane a lokacin da kulli ibrahim minhu yawma idan sha'adu duguni kowa a ranar akwai abin da ya dame shi saboda kowa ta kansa yake kowa nafsi yake annaba kansu nafsi suke annabi sallallahu alaihi wasallam da annaba babu abin da suke cewa a lokacin sai allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim imam ahmad ya fitar da hadisi daga abdullahi bin udays daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yahsharu Allahu al-ibada yawm al-qiyamati aw qala yahsharu Allahu an-nas yawm al-qiyamati uratan ghurlat buhma qala qulna wa ma buhman qala laysa ma'hum shay annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za Allah ta'ala zai tattara bayi ko kuma yace zai tattara mutane ranar gobe kiyama uratan sirara su haihuwar wasu gurlan da loba buhman kuma cinkinsu sahabai suka ce mene ne buhman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ma'hum shay tinki babu komai tare da su duk abin da suka tara a nan duniya ko suke takama da shi suke tinkaho da shi a nan rayuwarsu ta duniya a ranar babu wani wanda zai je wa Allah ta'ala da shi kowa zai je shi kadai shi yasa abin ba haka abin yake ba kun dai riya cewa Allah ta ja'ala lakum mawida ba za mu sanya muku wani lokaci ba wato lokacin da za mu tashe ku mu dawo da ku mu tattara ku guri daya mu yi muku hisabi mu saka kama wanda ya kyautata aiki da kyakkyawan sakamako wanda ya mummu ya bura da aiki kuma mu yi masa mummunan sakamako a kun zaci cewa wannan abin da ake faɗa muku abin da ake faɗa muku cewa ƙarya ake ba gaskiya ake ba don haka kuka ta aikata miyagun ayyuka wanda a yau gashi nan kuna ganin su za ku kuma kunyata shi yasa Allah ya ce wa wudi alkitabu
wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
الله يجي ووضع الكتاب كما أكا سنيا أكا أجي للتافي فترى المجرمين مشفقين مما فيه تزاك كما سوء من يلي suna a tsorace suna a firgice daga abin da yake cikin wannan littafi waya kulu da kuma har suna cewa ya wailatana ya kai can mu ma li hadhal kitabi wa irin littafi ne wannan la yughadiru sajiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin karamin laifi da babban laifi sai ya kididdige shi wa wajadu ma amilu hadiran suka samu abin da suka aikata ahalarce wala yazlimu rabbuka ahada kuma ubangijinka baya zaluntar wani daya wato Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana bayan bujuro da waɗannan masu laifuka an bujuro da su gaban Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya sanya ana gaya musu wannan magana da kaji tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida to a lokacin kuma sai a kawo littafin ayyuka a ji kowa da shi shine wawadu al-kitab a kawo littafin ayyuka aje kowa nashi al-kitab anan wasu malamai suka ce ana nufin jinsul kitab saboda kowa za a bashi littafin sa ne kowa da littafin sa saboda al-kitab ana nufin al-kutub ayi littattafai na ayyukan mutane ayyukan da mutane suka yi tun lokacin da taklifi ya hau kansu tun lokacin da aka fara dora al-kalamin rubuta musu lada ko alhaki to za a kawo littafin da ya kunshi dukkan wannan abubuwa kowa nashi a je masa saboda al-kitab adan ba guda ɗaya bane littattafai ne sai dai an kawo alif da lam wacce take nuna istighraqul jins saboda ayoyi daban-daban alqur'ani sun nuna mana cewa kowa da nashi littafi wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba Allah ta'ala ce kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unqihi kowane mutum muna sanya masa aikin sa a wuyansa shine wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ranar gobe kiyama ku fitar masa da littafi wanda zai ganshi a gaban sa a bude a ce da shi iqra kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba yau kai kadai ka isa kai wa kanka hisabi kai wa kanka wato shari'a ka cancanci yabo akan abin da kai ko ka cancanci fallasa saboda haka ga abin da kai a nan gaban ka karanta da kanka haka nan akwai inda Allah ta'ala a cikin suratul haqqa yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha wa muqra'u kitabiya wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama yace ku karbi littafi na ku karanta har zuwa inda Allah ta'ala cewa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya kaga shi kowa littafin sa daban kowa littafin sa daban za a bashi a hannunsa a cikin suratul inshiqaq Allah ta'ala ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama to da sanda za a yi masa hisabi mai sauki haka nan yace wa amma man utiya kitabahu wara'a zahiri fa sawfa yad'u thubura wanda kuma aka bashi littafin sa bayan bayan sa to wannan shine zai kirawo halaka saboda ashe waɗannan ayoyi suna nuna mana al-kitab da aka ambata anan ana nufin jinsul kitab ana nufin wato littattafai kowa da littafin sa da za a bashi kuma da Allah ta'ala ce mimma fihi din za ka ga zamiri ne da abu guda daya to amma an yi la'akari ne da lafazin al-kitab da shi yasa aka zamirin fihi ya zama shi ma mufradi al-imam al-ghazali yana cewa akwai littafi guda ɗaya ne wanda zai kunshi jami'ul jami'u ma huwa mutafarriqun fil kutubi zai kunshi duk abin da yake cikin sauran littattafan wato bayan kowa da nashi littafin a hannu wanda Allah ta'ala zai danka masa ko a hannun dama ko a hannun hagu to kuma akwai wani littafi guda ɗaya wanda shi zai kunshi dukkan abin da yake cikin waɗancan littattafai gaba ɗaya wala Allah ya dauki wannan maganar ne daga wannan ayar wa'udul alkitabu cewa wal wuzu alkitabu shi wannan littafi ne da ya kunshi abin da yake cikin sauran kananan littattafai wanda suke hannun kowane mutum akwai kuma guda ɗaya da za a tattara dukkan abin da yake cikin waɗancan littattafai a rubuta a cikin wannan littafi guda ɗaya kamar a ce akwai makaranta da rijistar kowane aji sannan kuma a yi rijista guda ɗaya da ta kunshi dukkan ɗaliban da suke wannan makaranta ba tare da tantance aji ko wani aji da nashi rijistar ba saboda haka illa iyaka ne kawai kowane aji zai zama akwai tashi rijista akwai nashi list din a guri guda akwai wani daga cikin malamai wanda suke na zamani shine Habannaka Hassan Habannaka a cikin tafsirin sa ma'arijin tadabbur ma'arijin tafakkur wanda qa'idun tadabbur yana cewa wanda littafi da Allah ta'ala yake magana a nan bi masabati lawhatin ko lawhin kabir wato wani babban allo ne babba wanda a ciki za a rika nuna wa mutane ayyukan su kamar majiki da hoto da sauti saboda ka duk abin da suka yi za su gani kuma sannan shi wannan allon babba yana tattare da ƙananan alluka a cikin sa ta yadda kowa zai ga aikin sa shi kadai sannan zai iya ganin na dan uwansa ma in ya ga dama saboda ka za a nuna wa kowa tarihinsa tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa da duk abin da ya yi da abin da ya aikata da mai kyau da mara kyau da abin da ya kudurce a zuciyarsa bai aikata ba da aqidarsa da niyyarsa da komai da duk wani motsi nashi za a zai rika ganin su gashi nan bisauti wa sura da hoto da kuma sauti yace za a sa su a gaban su wanda za su rika kallo kuma za ka iya ganin na wani ma wannan shi abinda ya fassara ita wannan aya ke na wadai alkitab to amma abinda ya faɗa dinnan bayan da za a iya hararo shi a cikin wannan ayar ko kuma a wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani saboda me saboda ayoyin alkur'ani gaba ɗaya abinda suke nunawa babu inda suke nuna bis sautu was sura babu inda suke nuna cewa abinda za ka gani a cikin wannan littafin sauti ne da hoto wato sauti ne da hoto abinda ake nunawa karantawa za a yi kaga ba ce karantawa rubutaccen abu ne kenan saboda haka abu ne wanda yake rubutacce ayoyin da muka karanta a baya ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ha umqra'u kitabiya wanda ya nuna kenan rubutu ne nasi ba majiki bane wanda za a gani kamar hoto saboda haka magana da ya faɗa wata magana ce da ba za ta iya tabbatuwa ba sai an samu nasi na wahayi saboda magana ce ta gaibi abinda yake duk gaibi ne ba mu ganshi ba to ba za mu iya ijtihadi ko kawai mai amfani da kwakwalwarmu mu ce ga yadda abin zai kasance ba idan ba wani nasi ne ya tabbatar da haka ba saboda haka wannan magana tashi a bar watsarwa ce Allah ce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi za ka ga wato kai mai karatu ko kai wanda kake sauraron karatun alkur'ani wanda Allah yake magana da kai fatara za ka ga almujrimina za ka ga masu laifi a wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Ashur yana cewa fatara dinnan wannan khitab din ba ga annabi bane sallallahu alaihi wa sallam ba shi yake nufin za ka zai gani ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci matsayinsa yana can matsayi ne na koli ba za a kawo shi wannan guri da ake ta wannan fama ba saboda haka shi yana can fi maqamatin aliya to Allah ta'ala yana magana da kai da kake sauraron karatun alkur'ani ka halarto da sura a kwakwalwarka ka ga kamar gashi nan ma ga sunan fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ka ga masu laifi suna cike da tsoro saboda abinda zai biyo baya ga abin da yake cikin littattafan su nan sun gaggani kowa ya ga abin da ya aikata tun daga lokacin da alkalamin taklif ya hau kansa har zuwa lokacin mutuwarsa gashi nan babu wani abin da aka bari saboda haka wannan rubutaccen littafi da ayyukan su ya tona musu asiri ya fallasa musu asiri mu ya biya bun ayyukan su gashi nan duk sun fito karara kowa ya gani zai iya karanta abin da suka aikata saboda haka suna tunanin za su shiga kunya a bainar jama'a yayin da aka shiga karanta abin da yake cikin wannan littafi nasu ko aka zo yi musu shari'a ko kuma abin da zai biyo baya na azaba mai tsanani yayin da Allah ta'ala ya tashi musu saƙayya akan waɗannan miyagun ayyuka da suka yi wanda kuma aka rubuce su a cikin wannan littafi kawai ya ƙulu na sai su rika cewa ya wailata saboda tsoron da suke ji ba wai tsoro na cewa ko ba za a yi musu adalci ba ne a lokacin babu wani wanda zai ji tsoron za a yi masa wato za a cuce shi ba wai tsoron za a cuce su ba ne a tsoron abin da zai biyo baya na sakamakon ayyukan da suka yi miyagu wannan shi ne abin da suke ji wa tsoro waya ƙuluna su rika cewa aka kawo shi da sigar muzari ce waya ƙuluna kuma su rika faɗa suna cewa dan a nuna maka cewa magana ce da su ta maimaitata kuma duk wanda ya firgita ya tsorata yayin da yake furta maganganu na tsoro za ka samu magana ɗin shi zai ta maimaitawa saboda haka waya ƙuluna fi'ili muzari a nan yana ba mu fa'idar cewa yana ba mu ma'anar cewa maganar za su yi ta maimaita ta ne ya wailatana ya kai can mu ya halakan mu shi ne waye da rusu gura da Allah ta'ala ya faɗa zai kirawo halaka to a lokacin za su ta cewa ya wailatana ma li hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan da la yughadiru saghiratan wala kabiratan bai bar karama ba bai bar babba ba sai da ya lissafi sai da ya kididdige saboda haka sun ga ayyukan su ne gaba daya kacokan da babba da karami da wanda ba su yi tsammanin za a rubuta shi ba amma an rubuta al-Imam al-Baqi a cikin littafin sa Nazmu Durar fi Tanasub al-Ayi wa Suwar yake cewa raba wannan lamun din da aka yi lamun jarri da aka raba ta aka dama ta wajen rubutu idan kuka duba za ku ga mali sannan haza din daban wanda a ibla'i na abin da ka'idodi na ibla'i hada lamun din za a yi da haza din ma ita kadai lihaza kuma za su zama hade kamar yadda aka sallamul jarri yana haduwa ne da kalmar da take tare da shi kamar lillahi kaga ba dai din da ba ake rubuta shi kuma a tsara rubuta Allah din da ba to saboda haka nan kuma sai aka datsa kalmar to yake cewa wannan yana nuna maka irin firgici da tsoro da suke ciki wanda yake nuna cewa ma suna yi suna daddatsa magana maganar ma ba sa iya yin ta daga farko har karshe za su kai suna daddatsa magana to wannan fahimtar sa ce latifa ce dai kawai daga cikin latsayin dinsa amma ba haka ba ai akwai a cikin suratul furqan wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq ya da suke wannan magana su a nan duniya babu wani tsoro tare da su da ba ta kama da kafafa da birgewa suke ma li hadha ar-rasul kaga anan ma in ka koma musafi zaka ga cewa an raba lamun din da haza saboda haka wannan dai kawai wani dabi'a ce ta ar-rasmul usmani wanda da shi aka rubuta alqur'ani haka yake saboda haka wannan dai fahimtar sa ce suka ce ma li hadha al-kitab la yughadiru sajiratan me yasa wannan littafi ne da bai bar karamin aiki ba me yasa suka fara magana da karamin aiki domin tabbatar da karamin aiki ya tar musu da tsoro ya tar musu da hankali a ce dan kankanin abu ma kankanin abu sai an faɗe shi sannan sai suka saki cewa la kabiratan duk da cewa in dai har rubuta karami ai ta rubuta babba to amma wanda yake cikin tsoro to haka zai yi ta baganganun sa yaya za a kawo karama tunda har an kawo karama to lalle babban ba za a same shi saboda haka babu wani abin da ya bari da babba da karami sai da ya abin nan sa sannan kuma ambatan kananan laifuffuka yana nuna muku cewa kananan laifuffukan su suke jawowa wani lokaci aukawa manya kamar yadda al-Fudayl ya yake cewa ajju ila Allah bis sagair qabla al-kaba'ir wato ku kiyaye Allah ta hanyar kaurecewa munanan kananan ayyuka kafin manya saboda kananan yin kananan laifuffukan shine har zai kai ka zuwa ga gayin manya kamar da shauki yake cewa nazaratun wa ibtisamatun wa kalamun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u da fara daga kallo a fara murmushi a fara sallama a fara zance a yi alkawari sai kuma shikenan a hadu a yi ta aikin shashanci to kaga ana farawa da wani abu ne karami har ya kai ga babba sannan wannan ayar tana nuna maka cewa laifuffuka sun kasu gida biyu kenan akwai kaba'ir akwai sagair akwai manya akwai kanana kuma dukkaninsu za a rubuta wa kullu sagirin wa kabirin mustabar kamar da Allah ce wa kullu sagirin wa kabirin mustabar dukkan wani aiki karami da babba za a rubuta shi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum wa nusilkum mudkhalan karima in har kuka nisanci manyan laifuffuka da ake hana ku to za mu ainihin kankare muku kananan laifuffukan ku sanan wa nusulkum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga wacce take ta karamci walladheena yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish wa idha ma ghadibu hum yaghfirun hakan Allah ya ce alladheena yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa lama inna rabbaka wasi'ul maghfira to duk wannan ayoyi suna nuna kenan ayyuka akwai al-kaba'ir akwai as-sagair sabanin yadda wasu daga cikin malamai aka samu suna cewa babu wata sagira babu wata kabira dukkan wani aiki kabira ne kace saboda ai kana duba wanda ka saba wa ne ba kana duba abin da ka saba wa ka saba wa Allah ne to tunda kowar Allah ka saba wa wannan babban abu ne babu magana da ce wannan karami ne wannan babba suka ce da a ce wani sarki ko wani mai mulki zai girawo yaransa biyu ya ba su umarnin wani aiki ɗaya aikin da zai yi a bayan gidan sarki zai je zagayayi ɗaya kuma sai ya yi tafiya ta kwana da kwanaki ya je ya yi to sai ya zama da dukkan su ba wanda ya yi in aka kawo su gaban sarki dukkanin su sun yi laifi babu maganar cewa wannan aikin sa kurkusa yake ai bayan gida zai je kawai aikin sa wannan kuma sai yayi guziri yayi ban kwana da iyalinsa ya tafi ce to dukkanin su sun saba wa umarnin sarki don haka in ya tashi ya musu sakayya da irin da zai musu ta ce to haka duk wanda ya saba wa Allah kowane irin abu yayi karami ne ko babba to ya duguwa ya saba wa wanda ya saba wa din nan ai babba ne to don haka saban ma babba ne don haka suka ce babu karami babu babba dukkanin laifuffuka manya ne to amma wanda ya saba wa nusus na alqur'ani kamar yadda zuwa ka gani ayoyi ga sunan alqur'ani wanda suke nuna akwai kaza'ir akwai saga'ir la yughadiru saghiratan wala kabira kullu saghirin wa kabirin mustaghfar in tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'ati kaga shi akwai babba akwai kuma kanana wannan banda sunna da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna cewa akwai kaba'ir akwai saga'ir sai dai mecece kabira mecece saghira wanda laifi ne ake kira kabira in kai za ce kai kabira wanne ne kuma in kai za ce kai saghira kai garaban laifi to shine mafi gabbiyar magana ta malamai wajen tantance babban laifi da karamin laifi ita ce wacce take cewa babban laifi shine dukkan wani abin da Allah ta'ala ya yi alƙawarin narko ga wanda ya aikata shi ta hanyar ya zai yi fushi da shi ko ta hanyar ya la'ance shi ko ta hanyar a ce sakamakonsa shiga wuta ko kuma za a haramta masa shiga aljanna ko kuma a nan duniya za a yi masa haddi ya cancanci mu a yi masa haddi to wanda dukkan wani aikin da aka faɗi sakamako irin wannan a kansa aka ce wanda ya yi kaza Allah ya fushi da shi ko wanda ya yi kaza Allah ya la'ance shi ko wanda ya yi kaza sakamakon shi wuta ko aiki kaza aiki ne na 'yan wuta ko wanda ya yi kaza Allah ya haramta masa aljanna ko ba zai shiga aljanna ba ko kuwa wanda ya yi kaza za a yi masa haddi a nan duniya to wannan shi ne ake kira kabira. Duk wanda ba wannan ba to sunan shi saghira to wannan magana ita ce mafi haddadiyar magana ta malamai sannan ita kabira Allah ta'ala yakan kama mutum da ita a ranar gobe kiyama yakan kuma iya shiga cikin ceton masu ceto waɗanda za su ceto ranar gobe kiyama ubangiji ta'ala na iya yafe masa ana iya duba wasu abubuwansa ko watakila ya yi ayyukan kwarai da yawa waɗanda za su iya danne wannan kaba'ir din Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna in ko ba haka ba yana iya shigar da shi wuta a kona shi gwargwadon laifinsa gwargwadon iya kabira su sannan a fitar da shi a kai shi aljanna wanda ita ce aqida ta ahlus sunna cewa kabira mai kabira baya dawwama a cikin wuta sabanin aqida ta khawarij da ta mu'tazilawa wanda suke ganin cewa mutumin da ya kabira ya shiga wuta to har abada ba zai fito ba shi da kafirai duk dai ne a wajen dawwama a wuta to wannan maganar ta su bata da inganci sannan da za mu ga cewa a nan mujrimi na masu manyan laifuka wanda su ne kafirai za su cewa ma da hadar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar karaba da babba sai ya kididdige bare mai suka ce ta karkashin wannan ayar za mu iya fahimtar kenan su ma kafirai duk da ba su yi imani ba su ma ubangiji ta'ala zai kama su da laifukan ayyukan da ba su yi ba na shari'a wato irin su sallah su azumi su zakka abinda ake cewa furu'u shari'a to su ma in suka je lahira a cikin abinda za a kama su da shi akwai wannan kamar yadda Allah ta'ala yake ga mana ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna naqudu ma al-qa'id wa kunna nukazzibu bi yawmid din kaga kunna nukazzibu bi yawmid din yana da cewa kafirai ne sun kare ta babu alƙura babu alƙiyama amma kuma ga cikin abin da suka samu an yi musu list din sa da laifukan su wanda a dalilin sa za a azabta su akwai ba sun ba sa sallah ba sa ciyar da miskini mana ba sa fitar da zakar dukiyar su saboda ka ashe hatta kafiri ma muqadab ne bi furu'u shari'a kamar yadda wannan take na dan ba dan haka ba to da a cikin littafin su ba za su ga saga'irin zunub ba da kawai sai a rubuta kaba'ir din amma har saga'ir sai da aka rubuta musu Allah ta'ala ce wa wajadu ma amilu hadira kuma suka samu abinda suka aikata a halarci an halarto musu da shi Allah ta'ala ya halarto musu da shi a nan alkiyama a gaban su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yau tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida ranar da kowace rai za ta ga abinda ta aikata na alkhairi muhdaran an halarto mata da shi gashi nan a gabanta wa ma amilat min su haka nan abinda ta aikata mummuna shi ma gashi nan a gabanta mutum zai rika buri a wannan tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida rika burin cewa ina ma akwai tazara mai nisa tsakanin ta da wannan mummunan aiki wadalika tabdu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allahi mawlahum alhaq wa dhalla anhum ma kanu yazumun ubangiji ta'ala yace a ranar ne tablu kullu nafsin ma aslafat, kowace rai kowace rai za ta gani an nuna mata afili abinda ta riga ta gabatar na ayyuka. Yunabba'u insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar, a ranar ne za a sanar da mutum abinda ya gabatar da abinda ya jinkirta. Yawma tubla sarair, tace ranar da ake tona asirai ko kowane abu da mutum ya aboye a ranar za a bayyana shi. Wala yazlimu rabbuka ahada, kuma ubangijinka ba zai zalunci kowa ba, ubangijinka baya zalunci, don haka ba zai zalunci kowa ba, ba zai zalunci wani ba ta hanyar dora masa laifin da bai yi ba, ko kuma a ta hanyar rage masa sakamakon abin da yake zai bashi na lada. Saboda kai aikin da kake tsammanin lada ubangiji ta'ala zai baka har ma ya kara maka, amma ba dai ya rage maka ba, kuma ba zai kara musu bisa hukumar da ya yi zai musu ba. Wanda ya abu kaza ga laifin ga ukubarsa, to Allah ta'ala ba zai kara masa akan wannan ba, balma sai dai ya yi afuwa ga wanda ya so ya ga dama ya kai masa ihsani. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma, Allah ta'ala ce wanda duk ya aiki na kwarai yana mu'mini, to a ranar lahira baya kayyaji, ba zai ji tsoron zulman, wato azalince shi ta hanyar a tauye masa ayyukansa na kwarai ba, ko kuma a zulman ta hanyar a dora masa laifin da bai yi ba, wala hazman, ko kuma a tauye masa ayyukansa na kwarai. Allah ta'ala baya wannan, inna allaha la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci gwargwadon kwayar zarra. Walakin annasa anfusuhum yuzlimun, mutane suke zaluntar kawunan su. Wama allahu yuridu zulman lil ibad wama allahu yuridu zulman lil alamin, iradar zulmi ma ubangiji ta'ala ya kore wa kansa, yayi nufin ma yayi zalunci, ubangiji ta'ala baya nufin koda nufin zalunci ballantana ya zalunci wani. Don haka ubangiji ta'ala yana tabbatarwa da kowa haƙƙinsa ne ya bashi daidai gwargwadon abin da ya yi. Mun yi maki wanda suka kawo mana ziyara, kuma sun saba kawo mana ziyara da shekara wannan majalisi, bakin namu kashi biyu ne, akwai bakinmu na Kano da Jigawa, zance Kano da Jigawa da suka zo mana ziyara wannan majalisi, akwai kuma baki na nan, akwai Malam Yahaya mai tauhidi wanda shi ma ya kawo mana ziyara nan, don haka muna maraba da su gaba daya, kuma muna fatan Allah ta'ala ya sanya wannan ziyara ta su a cikin mizanin ayyukan su ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ya kara karfin zumunci, kuma Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya, kuma da suka zo nan Allah ta'ala ya maida su gidajen su lafiya lokacin tsayawar mu yayi. Eh, to ai ba gaya mu fa. Aha, haka ne, akwai shugaban majalisar malamai ta jihar Plateau, Sheikh Nasir Abdul Muhi, shi ma kamar yadda muka sani duk shekara yakan kawo mana ziyara ta zumunci wannan majalisi, gashi shi ma Allah ta'ala ya nufi zuwansa. Muna fatan Allah ta'ala ya sanya masa wannan abizani, kuma muna ƙara jaddada jajenmu da ta'ziyarmu ga yan uwa da harin da aka yi na kwanaki ya rutsa da su suka rasu, wanda ciki hadda ɗaya daga cikin ƴaƴansa Allah ta'ala ya gafarta musu, ya yafe musu, Allah ta'ala ya karɓi shahadarsu marasa lafiya, kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya. Saboda haka zan bar Malam Ibrahim Bisina, ko zai gabatar da wasu daga ciki.